sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da 13 ne ko 13 ga watan 6 shekara ta 1999, dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Kitabut Tauhid. Idan ba manta ba ma ta shiyar magana da muka tsaya akan ta, babu la yus'alu bi wajhillahi illa aljanna. Yau kuma zamu tashi babu ma jaa fillau, babu ma jaa fillau wa qaulillahi ta'ala yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna wa qawlihi allazina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu al-aya. Wato babin da zamu tashi akai babi ne da yake magana dangane da yin amfani da kalmar law a cikin zance. Abinda law take nufi tana dauke da sako na da na sani. Law anna ni fa'altu kaza lakana kaza, da a ce nayi kaza to da kaza ta faru. Law anna ni lam af'al kaza lam yakun kaza, da a ce ban yi kaza ba ai da kaza bata faru ba. Yin amfani da wannan kalma talau menene matsayin sa a shari'ance? Malin ya bar hukunci a bude take ba kaidi, domin akwai inda ya halatta kai amfani da kalmar law babu laifi, akwai inda kuma law take zantowa abin zargi mutum yayi amfani da ita. Yin amfani da ita na kawo cikas wajen kamala na tauhidin dan adam. An gane ko? Yin amfani da ita sai kawo cikas wajen kamala tauhidi. Shine malam Nasir Sa'di ke cewa ilam anna isti'mal al-abd li lafzati law taqau ala qismaini. Wato ita law, yin amfani da ita yana faruwa ne a kaso biyu. Na farko madmum, abin zargi. Na biyu mahmud, wato abin yabo. Amma al-madmum fa ka'an yaqa minhu aw alayhi amru la yuhibbu, kamar wani abu ya faru gare ka wanda baka so. Ka waye gari ka tashi da ciwon kai, ka tashi da zazzabi, ka tashi da ciwon, ka je kasuwa randan a maimakon ka samu riba ka samu faduwa. Wani abu ne da ya auku a kanka wanda kai ba ka san faruwarsa sai ya faru. An gane ko? Fa yaqulu, sai bawa ya ce law anni fa'altu kaza la kana kaza, da a ce nayi kaza ai da kaza ne zai faru. Malik ce fa hadha min amali shaytani, irin wannan yana bude aikin shaytan. Domin nan gurin kamar akwai wani bangare na rashin yadda da kaddara, wanda imani da kaddara ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida. Ai Allah ne ya kaddaro nan zaka ciri ba ko zaka fadi, Allah ne ya kaddaro zaka waye gari da lafiya ko ba lafiya. Dan me zaka ce ba dan nayi kaza ba kila da kaza ta faru, kila da nayi kaza, kila da kaza ba ta faru ba? Yin haka din sai zanto wani bangare ne na yin inkarin kaddara, ko Allah kalli rashin sallamawa Ubangiji cikin abin da ya zartas. Ko da mutum bai imani bai inkarin kaddara ba, to wannan kaga yana kawo cikas cikin kamalar tauhidin mutum. Dan haka sai ce yin amfani da lawa irin wannan hali yana bude kofar al'amura guda biyu. Na farko annaha taftahu alaihi baban nadami, wannan zai bude ma kofar nadama da yin da na sani kan abin da ya faru. Wasakhti, da damuwa. Wal huzn, da bakin ciki. Allazi yanbaghi lahu ighlaquhu wa laysa fiha naf'un, wanda ya dace gabawa a ce ya rufe wannan kofar karewar ta bude. Na biyu anna fi zalika su'a adabin ma Allah, su'a adabin ala Allah ta'ala wa ala qadrihi. Kuma da zaran mutum ya yi amfani da lau'a irin wannan hali da muka ambata, to ya muna naladabi tsakaninsa da Ubangiji, kuma ya muna naladabi game da wajen imani da kaddara. Fa innal umura kullaha wal hawadisa daqiqaha wa jalilaha bi qada'illahi wa qadari, domin dukkan al'amura gaba daya a hannun Allah suke. Duk wani abu mai faruwa babba ko karami, to yana faruwa ne sakamakon zartaswar Allah, sakamakon kaddarawar Ubangiji. Wa ma waqa'a min al'umuri fala bidda min wuqu'ihi, duk abin da ke faruwa na dangin al'amurra lalle ne ba makawa sai ya faru. Wala yumkin radduhu, ba shi iya yiwa mutum ya ce zai mayar da hannun agogo baya. Fa ka anna fi qawlihi law kana kaza aw la fa'altu kaza law fa'altu kaza kana kaza, kamar lokacin da mutum yake cewa da kaza ya faru da kaza ne, ko da na aikata kaza da kaza zai faru. A cikin wannan zance nashi akwai nau'u itirazin wa nau'u dhafi imanin bi qada'illahi wa qadari, akwai wani nau'i na kamar kana yin fito na fito da abinda Allah ya zartas ne, baka yadda ba, baka sallama ba, kana ganin da Allah da ka biyo ta tanto da ta samu kubuce abin da Allah ya tsaro sanar din nan. Amma rashin biyo lokaci sanar rashin fargar kashi yasa ya faru, da ka farga to da ka fi karfin abin ya faru, wanda wannan kaga fitora fito da kaddara ne. Kun fahimci wannan da kyau? Kana ko wani bangare kenan na rashin yin imani da qada'i Allah ka kadari. Bale ce wala raiba anna hazain al-amrayn al-mahdhurayn la yatimmu lil-'abdi imanun wala tauhidun illa bi tarkihima. Waɗannan al'amura guda biyu, buɗe kofar nadama sakamakon amfani da kalmar law, wadda ke nuna da na yi kaza ba dan kaza ba da kaza ya faru, yin amfani da wannan na buɗe kofar nadama. Na biyu kuma yana nuna munana ladabi game da Ubangiji, haka munana ladabi wajen yin imani da kaddara. Wa ammal mahmud, amma kalmar law da suke zantowa abun yabo, fa an yaqula la abdu tamanni lil khairi, kamar mutun ya fade ta yana nufin alkhairi, yana gurin ina ba alkhairi kaza ya same ni. To kaga wannan babu fito na fito da kaza. Idan kun rawantan na farko da ya faru, wani abu ne ya auku gare ka baka so, kai ne ka zartar da wani abu sakamakon su bai maka dadi ba, daga baya sai ka damu ka ce da nayi kaza da kaza bata faruwa. Kaga da bamban da wannan. Wannan kuma kai ne ka ga wani mutum Allah ya bashi ilimin Qur'ani, ya bashi ilimin hadisi, yana aiki da shi dare da rana, sai ka ce ta ina ma ina da ilimi na wani da in yi aiki irin na wani. Kaga wannan lauɗin da kai amfani da ta nan gurin ta nuna goratar abu ce, wancan lauɗin ta sun tada su kuma ta nuna fito na fito da kaddaran Ubangiji. Da haka waccan sai ta zanto abin zargi, wannan ta zanto mai abin yabo. Ina fata an fahimta. Waɗansu ayyuka ne guda biyu masu lada, amma wannan ya fi wancan lada ko wannan ya fi wannan falala, sai ka kuskure ka yi mai karancin lada ɗin a maimakon mai babban ladan. Babu laifi ka ce kaga da na da a ce za a dawo mun daga bata koma baya, lallai da na aikata wancan mai yawan ladan a maimakon wannan mai karancin ladan. Kaga wannan guratar mene ne? Aikin alkhairi. Lau a irin wannan hali babu laifi a cikin ta. To wannan shine abin da shi Nasiru Sa'di ya faɗa. Amma ɗalibin sa Sheikh Muhammad bin Salih bin Usaimin ya yalwata harshe sama da shi, da ya zo fayyace inda ake amfani da lau da wuraren ta. Babu laifi mu karanta don ya shiga kasir, ko da baka da littafin da ya shiga kasir za ka amfana da shi. Malaiti ita kalmar lau ana amfani da ita ta hanyoyi daban-daban. Alwajahul awwal, ɗaya daga cikin hanya ta farko, an tusta'mala fil itiradi ala shari'i, mutum ya amfani da lau don yin fito na fito da abin da shari'a ta hukuntar shari'ar musulunci. Wa hadha muharramun, wannan haramun ne. Yace qala ta'ala, Allah yace dangane da hikayan ayyukan kafirai, suka ce lau ata'una ma qutil, dangin su da suka mutu wajen yaki suka yi shahada, su munafikai da suke zaman gida, sai suka ce lau ata'una, inda sun bi ra'ayinmu da muka shawarce su kasu je yaki, ma qutilu, ai da ba kace su ba, amma sun gizinta mu, da haka suka fita yaki aka kace su. Sun manta cewa jihadi umarni ne na Allah, umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga amfaninsu da kalmar lau a nan gurin ya zanto fito na fito da mai shari'ar musulunci, umarnin Allah da umarnin manzon Allah. Kuma zaman gida din ai baya maganin mutuwa, don haka sai Allah ya mayar musu da martani ce kul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin, in fita ke sa a mutu to shikenan an ji su sun fita sun mutu, ko da kuka zauna gidan ku hana kanku mutuwa in kun isa magani. Lami lafiya ma sai ka mutu a gida ai. Wa man lam yamut bisayfi mata bighayrihi ta'addadat al-asbab fal maut wahid, in ma mutum bai mutu ba da takobi zai mutu da zazzabi a gida. Sabubban ne suka ta bamban, amma mutuwa dai guda ɗaya ce, sanadi ga waɗansu doki, wasu ko su mace a tafki, wasu ko sanadin su zaki, wasu ko sanadin su ɗaki, shi zubo musu ba cikin shiri ba. Kowanne dai alkaulu wahid mata, ba a cewa fulan amwatu min fulan, dan haka ma fi'ilin mata baya da af'alu tafdil, duk mutuwa ɗaya ce, ta wani ba ta fita wani ba. Asani na biyu, an tusta'mala fil itiradi ala alqadari, ai amfani da kalmar lau dan fito na fito da abin da Allah ya zartar na kaddara, cewa zaka tiriba ko zaka fadi, wani zai tiriba ko zai fadi, za ka kamu da cuta ko zaka waraka. In aka yi amfani da lau dan nuna damuwa kan wani abin da Allah yake zartarwa na kaddara, to wannan shi ma wa hadha muharramun aidan, wannan ma haramun ne. Yace qala ta'ala, Allah ce ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. suka ce law kanu indana, da sun kasance tare da mu, ma matu wa ma qutlu, da ba za a kashe su ba, da ba su mutu ba, to kaga nan gurin Allah ya kaddaro mutuwar su kuma suna ganin cewa a fita ce ta jawo mutuwa din wannan shi ma haramun ne asalis law da ake amfani da ita ta uku an tusta'mala lin nadami wat tahassur ayi amfani da law dan nuna nadama da dana sane akan abin da ya wuce baya malaiti ita ma wannan tana bude kofar shaytan ita ma haramun ce misalu zalika misalin wannan kamar mutum yace rajulun harasa an yistari shay'an yazun anna fihi ribhan fa khasira ribhan fa khasira mutun ne yaga wata haja a kasuwa tsammanin su za a samu riba mai yawa a ciki da ya saya shi sai ya fadi ai makon yi riba sai me sai ya fadi ko kudi bai mayar ba fa qala sai yace law anni mashtaraytuhu ma hasala li khasara sai zo ce kaga da ban sai wannan hajar ba ai da ban yi hasara ba yanzu wannan laudin wani sako take dauke da shi cikin zancen sa nadama yana da na sanin me yasa na sai wannan hajar da ban saya ba ai da ban yi hasara ba malai ce wai kawo kasirin wannan yana faruwa yaso da dama fa hazana da mun wata hasrun wai kawo kasirin wa qad nuhiya an wannan ba shari'a ta hana shi arabe na hudu daga cikin ma'anoninta an tusta'mala fit tamanni ana yin amfani da dan goratar wani abu ina ma ina da kaza dan in yi kaza ina ma ina da kaza dan in yi kaza kai ina ma lafiya ta kalauda na fita jihadi irin yadda sauran masu lafiya suka fita ina ma ina da lafiyayyen gabbai da na fita jihadi irin yadda masu lafiyayyen gabbai suka fita kaga nan mutum na goratar alkhairi ne wani abu ya kwace masa na alkhairi ke goratar ina ma a ce ya same shi an gane ko malaiti to in aka yi amfani da law wajen goratar al'amari to ba ma iya cewa ta halatta ba ma iya cewa ba ta halatta ba dan anan tana kasuwa kashi biyu ta iya yiwa abinda ka gorace shi alkhairi ne to sai mu ce ya halatta ka yi amfani da law anan ta iya yiwa abinda ka gorace shi menene sharri ne to nan gurin sai mu ce nan gurin ba ta halatta ba yace kamar kissar mutum hudu da manzon Allah ya kawo su cikin hadisin Imam Ahmad mutum hudu ne daya yana da dukiya yana amfani da dukiya wajen aikin alkhairi na biyu yana da ilin yana da dukiya yana amfani da ita wajen aikin sharri sai wani yan kallo guda biyu daya daga cikin yan kallo yace ina ma ina da dukiya irin ta wancan mutumin na farko in yi aiki irin na wannan mutumin na farko shine aikin mai alkhairi annabi yace wannan saboda kikkiawan niyyar shi matsayin su daya gobe kiyama na biyun kuma daya daga cikin yan kallon kenan yace ina ma da ina da dukiya irin ta wani in yi barna da fataka da gwangwajewa irin yadda wani ke yi manzo Allah ce tare suke da juna wajen laifi gobe kiyama ya gurace alkhairi zai dace da shi duk da bai aikata ba ya gurace sharri za a bashi sakamakon sa gobe kiyama an gane ku to wannan lauta hudu kenan amma lauta biyar wadda ita malamin ya kawo ta karshe an tusta'mala fil khabar al mahab mutum ya yi amfani da law dan labari tsantsa ba ta dauke da sako na nadama ko fito na fito da shari'a ko fito na fito da kaddara ko goratar wani abu kawai mujarradul khabar ta kunshi da labari ne kadai yace wa hadha ja'iz wannan ja'iz ne mutum ya yi amfani da law kamar ka ce da abokinka wanda kuke halartar darasi tare law hadartar darsa lattafat da ka zo darasi jiya da ka fa'idanta amma baka zo ba dan haka baka yi mai ba fa'idanta ba labari kake bashi dangane da fa'idar darasi a irin wannan babu ne wadan suka ce yana daga cikin wannan laudin fadin annabi da ce law istaqbaltu min amri mastadbartu ma tuksul hadiya wala ahlaltu ma'akum da a ce zan samu daman baya lokacin da ya wuce ya dawo mun gaba to ni ma da ban koro hadaya ba in yi kirani da ni ma da na dauko aikin haji da na zo na yi dawafi sai in mayar da ita umara in yi ihlali tare da ku wato sannan kuma in zo in dauki aikin haji ranar 8 ga wata ya zanto nayi tamattu kenan a madadin kirani annabi ke fadin haka bayan ko lokaci ya wuce ga wuce ya dauko kiranin sa tun daga miƙati ga ya koro dabba bayan an zo makka sahabban da suka zo da ifradi gaba ɗaya sai ce duk kowa ya dawafi yayi sa'ayi to yayi aski ya mayar da ita umara ranar 8 ga wata ya dauki niyyar aikin haji kaga yayi tamattu kenan sai suka ki annabi ya umarce su suka ki har sai da ya zafafa musu zance sannan suka tashi suka yi sai ce ni ma kaina ba dan na koro dabba ta ba da yadda kuka yi zan yi amma na riga na koro dabba ta dan haka ni kirani zan yi ku kuma ku yi me tamattu yanzu dai ina jin kanmu ya waye matuka game da mai amfani da kalmar law to kaga wannan zamu gane hikimar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sai yace babu ma da'a fil law babu da yake magana dangane da nassi da shari'a da yazo wajen yin amfani da kalmar law bai ce mana haramun ko halal ba sai in mun duba nassin muga inda ina ta zama halal ina ne ta zama haramun wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah ta'ala yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna su munafikai suna cewa law kana lana min al-amri shay'un da a ce al'amari a hannunmu yake ma qutilna hahuna da ba mu zo nan gurin ba an kace mu har kawai a kyauta haka suka rinka fada wannan a ranar yakin Uhud kenan karan farko a yakin Uhud musulmai sun fara cin nasara amma daga baya tangarda ta faru sai reshe ya juye da mujiya kafirai suka rinka fatattakar musulmai har wajen mutum 70 suka yi shahada to wannan lokaci munafikai ke fadin wannan kalma law kana lana min al-amri sai umma qutilna hahuna to wannan lafin da suka yi amfani da ita nan gurin suna amfani da ita ne dan me i'tirazi da kaddaran ubangiji ai wannan mutuwa din Allah ke zartar da ita ka fito ko baka fito ba ka zauna gida ko kana kwance ko kana waje dai dole sai ta faru wa qawlihi da fadin Allah ta'ala allazina qalu li ikhwanihim wa qadu law ata'una ma qutilu su munafikai sune wadanda suka ce wa yan uwansu ta wata fuska ta fuskar aqida suka wa qadu alhali sun zauna a gida basu fito ba suka ce da yan uwansu da suka fita tare da annabi law ata'una ma qutilu ai da a ce wato ainihin sun bi mu cikin shawaran mu da ba kace su ba wadanda suka ce yan uwantaka ce ta jini saboda su munafikai suna da dangi da suke da imani sukake da suka fita yaki suka mutu a can sai su mazauna gidan suke cewa da sun yi mana da'a cikin ra'ayinmu da ba kace su ba wadan suka ce ayyan uwantaka ce ta aqida la iyaka munafinci na wani yafi na wani ne kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa yace akwai mutumin da yake mai dagogo din imani in ba yaki ba tashin hankali yace mai aqida ne shi fa amma da zaran tashin hankali ya zo to zai kauce yace to wannan rufin asirin sa kar jaraba ta zo masa ya samu ya mutar da ragowar imanin sa ya shiga aljanna amma da jaraba ta zo ba zai wuce ba Allah tsare mu da cikin jira eh wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun yatma'an nabi wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi kaga mataki ne shi imani wani ya fi wani duk wahala yana nan ba zai kauce ba wani da wahala ta yi wahala tsangoma kawai a unguwa sai ta janye baya dan goma fa sai ta hana wani halartar sallan jami'i sai mun gaisa masallacin mutanen to ba zai ba dan ganka masallacin mutanen sai me ba an ga wani gidan barasa mai yake masa ba an ga wani ya tafi farhaba ba mai yake masa ba an ga Alhaji Binni ya wuce da mota dan kadi tsere yarinya a gaban sa ba ya sa ba jika sa ba mai yake masa har kawai sai an ganka masallacin mutanen sai tashi hankali sai ne Alhajin Binni ya gani da budurwa ba wanda ya ce masa komai shi wannan bai laifi ba sai kai a unguwa ga yara nan samari tika 20-25 duk suna nan sun gina ba sa sallah ba wanda ya ce musu komai sai kai da kaje kai jami'i shikenan sai ka zama abun zangoma kuma sai ka damu fi sahihi an abi hurairah ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la tajazan وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته عمل الشيطان ما لئتي يازوا تكين الصحيح أنا نفهم صحيح مسلم يازوا تكين صحيح مسلم ده حديث مسلم نيرويتو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كرقو دقى أبو هريرة الله شكاري دا أغريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ihris ala ma yanfa'uka ya kai bawa mumuni ka kwadaitu kan abin da zai amfane ka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bai kawo mana jumlar farko ta cikin hadisin ba jumlar farko ta cikin hadisin annabi na cewa al mu'min al qawi khairun wa habbu ila Allah min al mu'min al da'if wa fi kulli khair yace mumuni mai karfi shine mafi alkhairi shine mafi soyuwa a wajen Allah sama da mummuni wanda yake mai rauni sai annabi ya tike zance ce amma fa kowanne dai akwai alkhairi tare da shi yanzu kenan mummune guda biyu ɗaya mai karfi ɗaya mai rauni wanne Allah ya fi so mai karfi sama da mai rauni din nan amma dan kar mu dauka tunda Allah ya fi son mai karfi ragon kuma Allah baya son shi kenan sai annabi ya tike yace wa fi kullin khairun amma ko ne akwai alkhairi yanzu nan kuma annabi afdaliyan fi ko ake nunawa kamar da Allah sai la yasawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal waɗanda suka ciyar da dukiya kafin fatahu makka suka yi yaki ba sa daidai da waɗanda suka ciyar suka yi yaki bayan bude makka ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu ai waɗancan su suka fi girman daraja sama da waɗanda suka ciyar suka yi yaki bayan an bude makka ma'ana wanda suka yi kafin sun fi daraja ke to dan karka dauka nabiyin su ma ba su daraja sai Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna kan ta take kenan kowanne dai Allah masa sanadin alhusna ita ce gidan aljanna to kamar haka nan annabi yace wa fi kullin khairu to karfi wani karfi yake nufi a nan gurin karfin jiki ko karfin imani suka ce karfin imani ba wai karfin jiki ba karfin imani da karfin ibada shi ake nufi a nan dan ta iya yiwa kaga mutum baya da karfin jiki amma yana da karfin imani da na ibada kaga wani mai karfin jiki kuma ba karfin imani ba karfin ibada da haka dai babban abin da ake bukata a ajin farko shine karfi na imani da kuma karfi na ibada bin abin da Allah ya ce hanuwa daga abin da Allah ya hana to wannan shine abin da ake nufi da qawi kenan al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if saboda koda akwai karfin jiki in ba karfin imani mutum ba zai iya jihadi ba dan ba zai iya kyautar da kansa ba wurin Allah ta'ala ba zai iya tinikayyar rayuwarsa da dukiyarsa ba tsakaninsa da Allah dan a fanshe masa da aljanna saboda mai rashin karfin zuciya to shi yasa suka ce karfin zuciya ake nufi a nan gurin dan shi annabi Ibrahim ya nemi dadi a kai ba wai karfin jiki ba sai a kara masa karfin imani lokacin da yace rabbi arini kayfa tuhyil mauta ya Allah nuna mai yadda kake rayar da mutane sai Allah ya ce awalam tu'min ba ka riga kai imani ba tuntuni qala bala yace kore na yadda walakin liyatma'inna kalbi wato dan dai zuciyata ta kara nutsuwa wato sai samun karfin yaqini kenan fa yazadu yaqinan ala yaqinihi wa imanan ala imani dan saboda idan wannan ya samu ne sai jiki gaba daya ya aiwatu wajen bin Allah ta'ala da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce wa fi kullin khairin sai kuma yace ihris ala ma yanfa'uka ka kwadaitu kan dukkan abin da zai amfane ka wannan kalma ta hada dukkan alkhairin duniya da lahira ka kwadaitu akan dukkan abin da zai amfane ka amfani kuma iri biyu ne annafu dunyawi wa nafu addini amfani na duniya da amfani na addini to annabi bai rarrabe maka ba kowanne kai ka kwadaitu kan abin da zai amfane ka ta fuskar addini neman ilimi aiki da shi da'awa umarni da kyakkyawan aiki hani daga mummuna kokarin gyara halayen mutane ko da na mutanen gidanka ne kadai a cikin gidanka ko da wata ta waye wata ta yadda kai kokarin gyara wanda ta yadda ko cikin ƴaƴanka wani ta waye wani ya yadda ka damu dan gyara wanda ya yadda din sannan kuma wancan baka wofintar da shi ba kaga wannan kana kokari ne wajen annafu addini amfani ta fuskar addini ilimi ya tsaki umarni da kyakkyawa hani daga mummuna ibada zikiri salati hailala dukkan amfani ne wajen kana kokari wajen amfanuwa da wato ainihin amfani ta fuskar addini to kuma kai kwadayi wajen amfani ta fuskar duniya iyakacin yinka sai fa in ya fado maka ta fuskar kaddara ba zai da ka iya kira abinda duk zai jawo maka amfani kai yunkuri kai kasuwanci noma kowane irin abu ne ka samu sana'a da Allah ya halatta maka wanda zaka yi ka rufawa kanka sura to kai kokari dan annabi ce ihris ala ma yafauka kace wannan kalma ta gama dukkan alkhairin duniya da lahira gaba daya ka kwade tukan duk abin da zai amfane ka abinda wannan ke nufi kada ka bata wa kanka lokaci wajen me abinda ba zai amfane ka ba da dara da kwado da lido da karta da tata da shirme da hira mara amfani a cikin duniya ko a cikin addini duk wannan ka kauce mata domin wannan ba zai amfane ka ba a duniya ba zai amfane ka ba kuma a lahira to sai ka kwadaitu wajen abin da zai amfane ka a duniya ko a lahira shine ma'anar ihris ala ma yanfa'uka kika ce wannan umarni na annabi na nuna wajibi kenan kullum bawa haka ake so ya zama amfani kan abin da kwadayi kan abin da zai amfane shi daidai da barci in zai amfane ka a duniyar ka ko lahira ka sai kai kwadaitu shi saboda ka gaji da yawa, in ka tsaya za ka yi karatun ba za ka fahimta ba, in za ka tafi sana'ar ma ba za ka iya ba za ka tutu, to sai ka yi barci yanzu da nufin in an jima in samu rarar lokaci na ibada ko na kasuwanci ko na tunani ko na tsara business, sai ka yi wannan barcin ya zama maka ibada. In dai musulmi ya san abin da yake na da manufa, babu abin da zai yi tabi a duniya, sai ka yi barci barci ya zama maka alkhairi ibada in ka yi shi da manufa. Don mutumin da ya barci da rana da manufar da dare in samu ranar lokaci da yake kiyamul layli, karatun Qur'ani, zikiri, haylala, kaga barcinsa na ranar nan sai zama masa ibada. Duk dan makaranta da ya kokarin barcin rana da manufar da dare samu ranar lokaci da zai muzakara ya fahimci darasin da yake yi, ko na addini ko na rayuwa, na addini da ya gyara addinin sa, ya gyara kansa da wannan sa, na rayuwa dan ya rufa kansa asiri, ya tallafa wa waɗanda ya kamata ya tallafa musu cikin dangi marasa aikin yi, duk manufa ce mai kyau, da wannan niyyar sai ka samu lada. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Bambanci tsakanin addinin musulunci kenan da sauran addinai, wanda sai dai a kosar da jiki daɗi ba tare da manufa ba a lahira, amma a addini kuwa za ka mori duniyar sannan kuma ka mori lahira kuma, in ka biyar da Allah ce ka biyar da manzon Allah ce. Manzon Allah ce wasta'in billahi, wato bayan ka kwadaitu kan abin da zai amfane ka yayin da ka yunkura wajen yin aikin, wasta'in billahi ka nemi taimakon Allah ta'ala, ka nemi taimakon Allah. Wala ta'ajazan, kada ka gajiya. Abin da yake nufi da kar ka gajiya, ai gajiyawa wani abu ne wanda yake laysa min amalil insani wa kasabi, ba aikin ka bane jawo wa kai gajiyawa. Shekaru za su yawa ka samu mai gajiyawa, ko cuta ta sama ka sami gajiyawa, rashin lafiya ka samu gajiyawa. To amma mai annabi ke nufi da kada ka gajiya, ma'ana kar kai kasala. Gajiyawar da kai ne kake jawo wa kai, ba gajiyawar da Allah ne ya kawo ta zo kanka ba. Wadda Allah ya kawo ta zo kanka saboda rashin lafiya ko tsufa, ba yadda ka iya da ita, gajiyawa ce daga Ubangiji da Allah, wanda kowane ɗan adam sai ta same shi. Amma gajiyawa irin taka ta son hutu da son inuwa da son sakewa da miƙe kafa, ko bayan baka da abin da zaka ci baka da abin da zaka sha sai son hutu da miƙe kafa, to irin ta ce annabi ce kar kai wannan. Wala ta'jazan wa in asabaka shay fala taqul law anni fa'altu kaza la kana kaza wa kaza. Inda wani abu zai same ka, kar ka ce da na aikata kaza da kaza ne da kaza za su faru, walakin qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Abin da ya kamata ka ce haka Allah ya kaddara, duk abin da Allah ya so ko zai aikata. Ka fita kasuwa baka samu riba ba, sai haka Allah ya tsaro in fito ba zan samu riba ba. Idan kai wannan kaga ba za ka yi kuci ba, matukar ka fita ka samu karaya baka samu riba ba ko baka samu ciniki ba, kake fushi a wannan ranar, kowa ya danka fuskar ka ta da gunzuma, saboda me? Wai kawai dan baka samu riba ba, ko kuma dan ribar da ka samu bata kai sai yadda ka saba samu ba, bata kai yadda kake tsammani ba. To wannan damuwar da kake da wa kake? Abin da ya kamata ka tambaya kenan, da wa kake wannan damuwar da kake yi? Ka fita kullun kana samun riban naira 50,000 ko 40,000, nan sai ka je ka samu 1,000, wata rana ma ka fita sai faduwa ka samu ta 20,000, 50,000 din faduwa ce ka samu, sai ka ce fushi. To da wa kake? Sai kake damuwa, ko sallama aka baka sa assalamu alaikum, da kana ta wa alaikum assalam wa rahmatullah, ha wanda fita daidai na assalamu alaikum, wa alaikum assalam, me da wa kake? Tsakin da wa kake? Tunani da ya kamata kai kenan, tambayar da ya kamata kawo kanka kenan. Shi fa Allah ne ya kaddara ribar jiya da shekaran jiya da na samu, kuma shi ya kaddara hasara a yau da ta same ni, yadda can gurin ne masa godiya yau kuma sai in yi hakuri. Haka al'amuran suke. Annabi ce abun mamaki al'amuran mu ne, dukkan al'amuransa alkhairi ne, ko menene same shi alkhairi ne, domin idan ni'ima ta same shi sai ya godiya, kaga ta zama alkhairi. Idan cutarwa ce, abu mai cutarwa da bakan tare ya same shi, sai ya hakuri, sai ya zama mai kenan alkhairi a gare shi. To amma da zaran ka damu lokacin da aka jarrabe ka da rashin daɗi, kayi alfahari da kafafa lokacin da aka jarrabe ka da ni'ima, to ka samu tabewa, baka ci jarrabawa ba cikin dukkan al'amuran guda biyu. Rayuwa gaba ɗaya ta jarrabawa ce, wa nabluukum bis-sharri wal-khairi fitna, muna jarraba ku da sharri muna jarraba ku da alkhairi, haka Allah madaukakin sarki ya faɗa. Ba wanda yake cikin mutane fa sai an jarraba shi da ɗaya daga cikin biyan ko biyan duka. Duk masallacin nan yau a cikin jarrabawa muke, wani yana nan cikin yalwa, an jarrabe shi da wannan yalwa ɗin. zai godiya ko ba zai ba. Wani na nan cikin talauci da rashin lafiya, an jarrabe shi da wannan a gani, zai haƙuri ya miƙa al'amari zuwa ga Allah ya sallama wa ƙaddaran Ubangiji, ko zai fushi da nasani da nadama da cutar zuci, kaga duk ya faɗa jarraba kenan. Kowa mace ko namiji, sarki ko alƙali, ko wane ne mutum a cikin rayuwa, wannan shike faruwa gare shi. Annabi ce walakin qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amala shaytan. Amfani da kalmar law tana bude ayyukan shaytan. Wane irin ayyukan shaytan? Domin da kace da nayi kaza da kaza ta faru, fadin wannan kalmar sai ya bude maka wata kofa ita ce nadama. Da na sani cizon yatsa, wannan nadamar sai ta haifar da bakin ciki, wannan bakin cikin wani lokacin sai ya haifar da mutun ya mari kansa, wani lokacin ya ga rigarsa, wani lokacin yayi kaza, wani lokacin yayi zagi, wani lokacin yayi abinda ba shi ba. Kaga ta bude ayyukan shedan ba sai wanda suke ita lau. To da zaran ka ki fadatta, to ka riga ka toshe wannan kofar ta shedan na abinda zai biyo. Amma da ka fade ta, to abubuwa da dama za su haifu sakamakon fadatta. Allah ya tsare. Wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi cikin Kitabul Qadar. Malate fihi masail, cikin wannan babi akwai masaloli. الأولى مسألة تفرقوا تفسير الآيتين في آل عمران منسى مفسر الآيوي قدابين دكتكين سورة آل عمران آية تفرقوا يقولون لا كان لا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا آية تبيو الذين قالوا لإخوانهم وقادوا لو أطاعونا ما قتلوا دكا وقتنا آيوي قدابين سنة كين آل عمران كما دكا سنة حكيتو ونفنقرنا أبن ديفارو آية كنغهدو منافقين سنة جن تكيتي suna damuwa dangane da abin da ya faru na kisan waɗansu daga cikinsu. Suna cewa da ce al'amari na hannunmu da ba a kashe mu a nan gurin ba, daidai lokacin da mummune saboda natsuwar zuciya ma barci suke ko gingidi. Da Allah sai sun ma'anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi zalal haqq zunnal jahiliyya yaquluna law kana lana min al'amri shay'un ma qutilna hahuna. Saboda haka su mummunai, Allah madaukakin sarki ya saukar da nutsuwa a gare su da aminci, bayan da suna cikin damuwa sai Allah ya nutsar da zukatansu, damuwa ta kau, Allah ya saukar da aminci, suka daina jin tsoro, har ma sai Allah ya sa musu barci don su ƙara samun kwanciyar hankali. Mutum da takobi a hannu, takobi na faduwa a filin yaki fa. Zubair bin al-Awwam ce ga muga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga mutum da takobi yana barci tana faduwa yana dauka. Daidai lokacin da munafikai suna cikin damuwa, suna cewa laukanan lamin al’amur ce umma kutun na haƙuna, da a ce a kowane al’amari a hannunmu, damu ba za mu kutunan gudun ba kashe mu haka. A saniya matsala ta biyu, an na hayu sarihu an kaulila idza asabaka shay'un, hani wanda ya fito ƙarara, hani game da faɗin kalmar la idza asabaka lau, idza asabaka shay'un idan wani abu ya fare ka, kar ka ce lau. الثالثة مسألة تأكو تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. النبي كاف دليل لسيوى أنها نفت اللو سبود هكا إننا بود أي شيطان. الرابعة مسألة بير الإرشاد إلى الكلام الحسني سريد متنزوى غزنتي ميكو إذا أهنا كم مونا سأشريد كزوى ميكو. النبي يأتي كركتي اللو وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا سيشي ولكن قل قدر الله وما شاء فعل كما يدى منك فلا أدرس بايا يعني دي شريعة هنا كونا ومنا سيطة من يقلبون سيطة من يكو. الخامسة مسألة بير الأمر بالحرس على ما ينفع ما الاستعانة بالله يد شريعة مسلم تيكي أمرت المسلم كان دؤ بديك من أنفاني كما أنفاني وانا من أنفاني ذا أكتك لتوى كنسا تو كنمتي مقام الله. Neman taimakon Allah shine zuciyarka ta sakankance, ba wanda zai iya sa ka ci nasara kan abin da kake nema sai shi Allah din. An gane ku? Wannan isti'ana billahi suka ce imma bilisanil hal ko bilisanil maqal. Lisanil hal bakinka na faɗa, ya Allah taimake ni wannan haja in samu riba ce, ya Allah taimake ni sana'a kaza innan in samu riba ce, ya Allah taimake ni kaza, kana faɗa da baka ke bilisanil hal ke a bilisanil maqal ke. Wadan suka ce bilisanil hal, halinka nake nuna haka, duk wanda ya ganka ya san baka dogara da wato ainihin dabararka ba, ka koma zuwa ga Allah ne. Aikin kana yi ne dan saboda sababi ne Allah ya ce ayi.
kasuwar sababi ce Allah ya ce a fita, amma mai arzikawa shine Allah, ba yawan fita kasuwa ke sa samu arziki ba. Wani yau shekara 40 kullum yana fita kaso kurmi amma har yanzu bai da kokobo. Shekara 40 amma bai da 40,000. Ai ya kamata da ragwancin mutum a kowace shekara ya samu mai 1,000, to shekara 40 yana fita kaso kurmi kila bai da 40,000. Ashe ba yawan fitar bane ba, shi yawan fita menene sababi ne? To dole sai zuciyarka ta dogara ga Ubangijin, sababi din shine Allah. Anta kuza bil asbab thumma tatawakkal ala rabbil asbab musabbib al asbab wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. To shi sa annabi hada su da juna, al amru bil hirsi ala ma yanfa ma al isti'anati billah, cewa kullum ka gurace abin da yake mai amfani, kar ka tsaya ga abin nan sannan kuma ka dogara ga Allah. Shine suka ce al amra, in an tashi za a kasa suka so na hankali kashi hudu ne, ababai masu amfani ɗaya kenan ko, ababai marasa amfani biyu kenan, ababan da suke akwai amfani kuma akwai cutarwa uku kenan, ababan da ba amfani ba cuta. Wannan shine al-qismatul aqliyya tattazi an takuna al-qismatu arba'a, qisma ta hankali kenan na tabbatar da haka. To duk abu mai amfani annabi ya take nabe shi, kaga mara amfani fa ka kauce masa kenan, abinda ba amfani ba sharri fa to shi ma ka kauce masa kenan, ba amfani ba cuta ka kauce masa shi ma kenan. To sai ya rage abinda yake mai amfani tare da mai cutarwa, to ya zaka yi shi? Sai a auna wannan ne fewa, sai a auna wannan ne fewa, duk abinda amfaninsa ya fi sharrinsa yawa to sai ka yi. An gane ko? Duk abinda amfaninsa ya fi sharrinsa yawa sai ka yi. Domin shari'ar musulunci ta zo ne don ta tabbatar da abin da yake maslaharsa tsantsa ce ba sharri ciki, ko maslaharsa tana da rinjaye a kan sharrinsa. Kamar yadda ta zo ne don ta yaƙi duk abin da yake ɓarnarsa tsantsa ce ba alkhairi ciki, ko abin da yake akwai alkhairi ciki amma ɓarnar ta fi yawa, to ta zo don ta ture shi. Fa shari'atul islamiyya la ta'muru illa bima maslahatuhu rajihatun aw mahdha, ولا تنهى الا عما مفسدته محضه او راجحه. هذه قاعده تكي duk abin da shari'a tace yi to zaka samu imma tsantsan alkhairi ne ta yadda ba sharri ciki, ko kuma alkhairi ne mai rinjaye koda akwai sharri amma dan kadan, koda akwai barna amma yar kadan ciki, to amma alkhairin yana da rinjaye, to sai shari'a tace kai ta manta da bangaren tutazuwar, matukar alkhairin ya fi rinjaye. Kaman jihadi, a cikinsa akwai hasaran rai, akwai hasaran dukiya, to amma akwai dacewa kuma da mai shahada, wanda gaba ɗaya shahada ta fi rai ta fi dukiya. Dan tunakayya a kullu da Allah, inna Allaha yastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an. To kaga saboda wannan maslaha din tana da rinjaye, sai mun ta da bangaren udur din ko madarra din, ka'idar musulunci kenan. To annabi ya ce ka kwade tukan duk abin da zai amfane ka, kaga da zikiri da karatun Qur'ani da haylala da istighfari, dukkan su alkhairi ne tsantsa ta yadda babu shari'a ce, alkhairi ne tsantsa da noma da fita kasuwa da fatauci, to wannan alkhairi ne mai rinjaye, amma akwai me? Akwai cutarwa a ce, domin noma akwai wahala, hannunka zai kanta za ka yi faso, fatauci akwai wahala, kila za ka yi kwana biyar ko shida baka gida, baka ganin iyalinka, iyalinka ba sa ganin ka, amma kuma akwai amfani. To tsakanin sharrin da wannan amfanin, wanne ne fi yawa? Amfanin da ke ciki, don haka sai aka ce maka ka yi, ba wai don ba sharri ba, akwai hana ido, barci, rashin kwanan gida, nesa da iyali, akwai sharrin da ya fi wannan, ai wahala ce wannan, in ba abin da annabi ya ce as-safar qita'atun min al-azab, tafiya ko azirgi kai ta wani yanki ne na azaba. Inda zaka gane wannan maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam, ka fita daga nan gurin zaka Kaduna, kai dan Kano ne, yau shekarar ka 50, haifaffen Kano, ka san komai, wallahi kana wuce ga tambarawa inda taya za ta yi fanto, ko da baka fadi ba, ka tsaya kuma baka da safaya, sai ka kata gayyara. Kano din da ka sani ga ta nan ga gidan fit kana hangowa, ga makarantar kumbotsa kana hangowa, ga gadar tambarawa, amma sai ka ji ka dan ta gayyara. Tambarawa kawai ka bari, to ballantana ka je kura, ballantana ka yi nisa, to ballantana ce ka bar kasar. To ko a samu ko mutum ya yi, kana cikin gingidi da aka samu tangarda ta ran zamanin jirgi ya jijjiga sai ka ji duk hankalinka ya tashi gaba kifatu min al-azab. As-sadisatu mas'ala ta shida annahyu an ziddi zalika, shari'an musulunci ta yi hani dangane da kishiyar haka, wa huwa al-ajz, shine ragwanci da kasalanci. Da dai shari'an musulunci ba ta son mutane kasalallu, mutane take so masu karfin himma da kwazo da sanyin amfani ko ta duniya ko ta addini ko duka biyan gaba daya. Haka ake bukata dan Allah irin waɗannan hadisan inda mutane muna karanta su za ga mun zama ƴan maula ko mabarata. Annabi ta ce ihris ala ma yanfa'uka, ka kwadaitu kan abin da zai amfane ka, ka zanto kai memba ne mai amfani cikin mujtama, cikin al'ummarka, ba wai dan kashewa bane da lalata titi da sa titi da ti. Kai sai dai a baka bayaswa, sannan ka cike ɗaka jefar da kwanson akan titi, ka share cika jefar, ka sa gari yayi da ti, ka yi fitsari inda bai dace ba, ka sa gari na wari, ka yi bayan gida inda bai dace ba, ka sa cuta ta yaɗu, kuma kai baka ajiye ko kobo a kowane ne, waɗanda suka samu za ka je karɓe. Don girman Allah me ya amfani mutum a wannan? Sabu halalan kenan, baka zikiri, baka salati, baka karatun Qur'ani, sai zafin maula da bara. Umar ɗan Khattabi ce la uridu an ara insanan sabahalalan la fi amali dunya wa la fi amali al-akhirah, bana so in ga mutum haka kawai kalazibi ba tsari, shi baya aikin duniya baya aikin lahira, shi me kawai haka yake a zaune. To duk mai zuciya ya kamata ya kasance wato yana da wani aikin da yake, yana da wata sana'a da yake. Galibi mu Hausa Fulani kananan sana'o'i rena su muke, ba zan yi kafinta ba, ba zan yi walda ba, ba zan yi aikin famfo ba, ba zan yi kaza ba. Kowa so yake a kai shi office, kuma kowa so yake yi kwangila, kwangila office, dan boko office, wanda yake dan kasuwa kwangila, ba wanda yake son ya wahalar da kansa. Amma so yake da ya ga motar ta wuce a ce kai ya Allah ko irin wannan, yana zaune ba ya da aikin yi fa, an wuce da mota yana wai ko ya Allah ko irin wannan. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. Wani hadisi Imam Tirmidhi ya ruwaito cikin Kitabul Fitan, hadisi ne sahihi. Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin Sahihul Jami', jerin hadisi na 7192. Babun nahyi an sabbir rihi, wannan babi ne da yake yin hani dangane da zagin wato iska. Hadisi ne da yake yin hani dangane da zagin iska, saboda iska takan cutar da mutum a wani lokaci. Za ga an koro iska mai ƙarfi ta tuge itatuwa, an koro iska mai ƙarfi ta yace rufin kwanan mutane a gidajensu ko a kasuwanninsu, iska ta zo ta yace maka gininka da kai na bunu na gida ko ta kayar da darni, to sai mutum ya samu damuwa, ko gero da dawa da masara sun girma, shi iska ta zo mai ƙarfi duk ta kwantar da su. Haka na faruwa ko ba ta faruwa? Sakamakon haka wani sai ya zagi wannan iska duka. To wannan zagi iska haramun ne cikin musulunci, an gane ko? Dan saboda ita iska, ko wadda take daga gabas ko daga yamma ko daga kudu ko daga arewa, ko wadda ake kira annakba, wato mai tafiya a murda haka wadda ba za ka iya cewa ga daga inda take ba, ko mai zafi, ko mai wato ainihin sanyi, dan duk iska tana zuwa da wannan tsari. Wata na dauke da sanyi, wata na dauke da zafi, wata tana dauke da wato ainihin bushara ta ruwan sama, nusuran bayna yadai rahmati kenan. Wata kuma tana aikinta shine ɗaukar irin shuka daga namijin itace zuwa ga tamatar, wato aikinta barbarawa itace da bishiyoyi, warsalnar riyaha lawaqiha kenan. Manzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum huma antum lahu biqadirin, akwai iskan da amfaninta kenan, ta ɗauki sinadarin haihuwa daga namijin dabino zuwa tamatar dabino, daga namijin kanya zuwa tamatar kanya, daga namijin dinya zuwa tamatar. daga namijin faru zuwa ta matar, domin Allah ta min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun, komai akwai mace da namiji, ta yaya ake samun zakke wa juna tsakanin itace mazan su da matan su, iska ce ke daukan sinadarin haihuwa daga nan takeitan, daga Allah ta wa arsalnar riyaha lawaqiha, to kaga wata iskar haka take, wata iskar kuma tana dauke da kwayoyin cuta dan Allah jarraba mutane. Wani yayi tari yana fama da mura, ya furzar da miliyoyin kwayukan cuta da jarasim, sai Ubangiji ya dauke ta sai ya kawo kai kuma ka shaka. An bar gari da shara da bola da tiya tare da kwayoyin cuta a kai, iska da ta zo ta ɗebo ta watsa a cikin ruwan mutanen da kududdufi da suke sha, ko tafki a bayan gari da suke sha, ba a dumamawa, ba a tafasawa, ka ɗiba ka sha sai mutum ya haɗiɗi kwayoyin cuta. Ya kamu da kurkunu, ya kamu da menene, duk cutuka ya kamu da su. Allah na aiko da iska wadda take yada wannan dan jarraban mutane kawai. Alwaba cuta sai Allah ya dauko ta cikin iska daga Chadi ya zo ya dire ta anan, daga nan ya dauka ya kai Benin, daga Benin ya dauka ya kai Togo ko Ghana. Haka Allah ya ga dama ya tsara rayuwa dan jarrabar mutane. Yadda take dauke da alkhairi yake jin dadi, haka in ta zo da sharrin jarraba shi daga Allah kuma sai a jure. To waɗansu ba sa iya jurewa in sun gamu da jarabawa, sai ka ga cewa sun kasa yin godiya ga Allah lokacin da ni'ima ta zo, ko sun kasa jurewa idan jaraba ta zo. Idan Allah ya jarrabe su da iska guguwa mai tsanani, ta yace rufin kwano, ta kayar da darnin gida, ta kayar da shuka, ta bute irin shinkafa, bayan ta fito ta yabanya iska ta zo ta ɗebo ya ce ta zuba a kai, to sai mutum ya samu damuwa, sai ka ji kai iskan jiya Allah kaza kaza ai kaza kaza, sai ya zagi iska. To wannan babu ya zo dan hani da wannan, saboda me? Saboda dukkan abin da yake faruwa a sararin duniya gaba ɗaya kaddarawan Ubangiji ne. Babin baya ya riga ya gama da wannan, amma anan an keɓance iska ita kadai. Malaki cewa tare da cewa iska za ta shiga cikin hawadisud dahri, wanda dan adam ke yin amfani da kalmar lau idan sun faru, da na sani da ban yi kaza ba, da kaza ta faru da ban yi kaza ba, to sai aka ware iska daban anan gurin. To bayan kasancewar zagin iska ma haramun ne, malaki fa innahu hunqun wa dha'fun fil aqli war ra'i, akwai wauta ma da kida humanci ko mutum ya zagi iska. Saboda me? Domin ita iska sarrafa ta ake yi, makhluqa ce, Allah ne ya halitti iska, Allah ke sarrafa ta, ba ita ke sarrafa kanta ba, Allah ne ke hore ta. To me yasa aka haramta maka zaginta? Saboda zagi da haka malace fasabbu laha, duk wanda yake zagin iska ya qausabuhu ala man sarrafaha, zagin zai koma ga wanda ya sarrafa ta, shine Ubangiji. Walaula anna almutakallima bisabbi rihi la yaqtaru hadha almaana fi qalbihi ghaliban lakana alamru afza min zalik, ba dan ma shi mai zagin iskan galibi idan ya zage ta ma'anarsa bata koma a zuciyarsa, ya zanto yana nufin zagin Ubangiji, ba dan ma haka ba, to damunin abin nashi ma yayi yawa. Walakin la yakadu yaqtar bi qalbi muslim, sai dai musulmi da waya ce ya zagi iska, ya zanto yana nufin wanda ya sarrafa ta, sai dai kawai ya zagi ta, idan ka zage ta ba tare da kana nufin wanda ya sarrafa ta, ya zama wauta, tunda ita ba ta sarrafa kanta. Shi yasa ya fassara shi da cewa wauta ne da rishin natsuwa. An Ubayy ibn Ka'b radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Ubayy ibn Ka'b, Allah shi kare da gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, ya ce لا تسبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها. النبي تي لا تسبوا الريح, kada ku zagi iska ko dawai ko wata irin iska ce, daga yamma ko gabas, mai zafi ko mai sanyi, ko wata iri. Fa idza raaitum ma takrahun, idan kun ga irin abin da kuke ki sakamakon tasowar iska, fa qulu, to ga abin da ya kamata ku ce, kun ga iska ta taso, ga alama tana dauke da kura, ba alkhairi ciki kenan, ga alama ta taho da zafi, haka ba alkhairi ciki kenan, ga alama ta fara kayar da bushiyoyi, ga ta zafi fafo garin ku, me ya kamata ku ce yayin da iska ta taso? Fa qulu, sai ku ce, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha, ya Allah muna roƙonka wani alkhairi daga cikin alkhairan wannan iska, da khairin da abin da ke cikin ta, wa khairi ma umirat bihi, da khairin abin da aka umarce ta da shi, wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih, muna roƙonka, muna neman kariyarka daga sharrin wannan iska, wa sharri ma fiha, da sharrin abin da ke cikinta, wa sharri ma umirat bihi, da sharrin abin da aka umarce ta da shi. Akwai lokacin da ita kanta iskar, wato gaba ɗayanta sharri ce, ko gaba ɗayanta alkhairi ce, ko kuma alkhairi ce amma tana kunshe da wani bangare na sharri. An gane ko? Cikin abin da ta kunsa ta kunshi sharri. Ah, to iska ta taho da ruwan sama. Ruwan sama menene? Alkhairi ne. Ruwan saman nan sai ya zanto iskan nan da ta koro da ruwan saman kuma da manya-manyan kankara a ciki, tana huda gidaje, tana huda kaza. Kaga wannan huda gidajen menene kuma? Sharri ne shi kuma. To shi yasa sai ka roki alkhairin, ka nemi tsari daga mai sharrin. Wannan shine ladabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da mutane. Ko da damana ko ba damana ba, in kaga iska ta taso, ga abin da ya kamata ka karanta a matsayinka na ahlus sunna, a matsayinka na mai kokowar koyi da manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da iska ta taso, kai manomi ne ko ba manomi ba, a kasuwa kake ko a gida, kai koda kana daga cikin office kaji window ya buga da karfi, iska ta taso ka tashi dan ka rufe, sai ka karanta wannan: Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi. Wallahi duk wanda yaje gida idan ya karanta wannan tsakanin shi da iyalansa, so goma zaka ji kowa ya haddace a gida. Bi iznihi ta'ala, duk ba za ka karanta su goma ba sai sai kowa ya haddace. Da ka je dauki littafi duba rike ka karanta su goma, suna karantawa kana karantawa, zaka kowa ya haddace. Ba da mana ake ciki ba a lokacin da aka fi samun iska ke, sai ga yara a gidanka kowa ya iya, matanka ma sun iya, kai ma ka iya, me yafi wannan zama alkhairi? Fihi masail, cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, annahyu an sabbir rih, yadda shari'a ta hana mutum ya zagi iska. Asaniya, mas'ala ta biyu, al-irshadu ila al-kalamin nafi', shiryar da mutane zuwa ga zance mai amfani. Idza ra'a al-insanu ma yakrah, idan mutum ya ga abin da yake ki. Asalisa, mas'ala ta uku, al-irshadu ila annaha ma'mura, shiryar da mutane zuwa ga cewa iska fa umarninta ake yi. Duk abin da kaga iska ta zo da shi, umartar ta aka yi. Waye ya umarce ta? Shine Allah. Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi sharr, ita iska fa wani lokacin ana umarta da sharri, wani lokacin umarta ta da alkhairi. A umarta ta da sharri, kamar a turo ta turo su gidaje, a turo ta ta yace rumfunan kwano, a turo ta ta girgiza kasa, a turo ta ta yi menene, kaga wannan sharri ne. A umarta ta da alkhairi kuma kamar ta kawo ruwan sama, kamar ta dauki iri, wato tana talqih, wato shine barbaran iri daga jikin namijin itace zuwa ga tamatan itace, kaga wannan kuma to alkhairi ne, da mutane na amfanuwa da yan itace din. Abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tunda ma harshe Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Matsayin wanda ya ce wai Allah ya da Allah ya kaddara mini fita kasuwa da na sayar da hajata, ai ni ne ya kamata in tambaye ka wannan matsayin yanzu bayan ka ji wannan darasin, ko ba haka ba? Tunda mun karka sayin amfani da lauɗin zuwa gida-gida, ni ne ya kamata in tambaye ka wannan, in ce to wannan maganar a wani aji za ta shiga cikin ajinin da maka? Wato mutum ne haji sai masa kwanta sai yake cewa da jiya na fita kasuwa da na yi mai, to amma shi da bara yake so ya ce da Allah ya kaddara min fita da na sayar da ita. Har yanzu kaga akwai kuskure cikin zancenka, domin da Allah ya kaddara maka fita, kaddara fitar kaɗai ba shi ke nuna kuma kaddara sayarwar ba, sayarwar kuma daban, ko ba haka ba? Idan ka yi amfani da wannan, da har yanzu ka yi amfani da lauta inda ba ta dace ba, wannan ke cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalan gidansu suke ga yadda shi gaisuwa dai da addinin musulunci ya tanadar mana ita ce sallama. Yayin da duk ka sami mutane za ka yi musu sallama, yan uwanka musulmi, akwai dangantaka ta jini a jikinka ko babu, ko iyayenka ko yayyenka ko kannanka ko shugabanninka, in ka zo ka samu mutane za ka ce assalamu alaikum, bayan ka gama abinda kake kuma za ka tafi kuma za ka kuma cewa assalamu alaikum. Har Annabi yake cewa ita ta farkon ba ta fi ta biyan muhimmanci ba, duk muhimmancin su daya. Da za ka shigo ka ce assalamu alaikum, aka ce wa alaikum assalam, ka shigo haka, yanzu za ka tafi sai ka ce mutane assalamu alaikum, sai a ce wa alaikum assalam. Annabi yace sai farkon ba ta fi ta biyan muhimmanci ba, muhimmancin su daya. Wannan kowane ne haka za ka yi masa sallama. Idan namiji ne mustahabi ne bayan kai masa sallama kuma ya mika hannu ko kai ka mika hannu ku gaisa, tunda musafaha wani abu ne da annabi ya tabbatar da shi cikin hadisi. Wannan shine hakikanin gaskiyar labari. Amma durƙusawa da ake dan gaisuwa wannan al'ada ce, ba addini bane. Ba wani sahabi da ya taɓa durƙusawa ya gayar da annabi da sunan gaisuwa ko dan girmamawa, har ma annabi hana wayi. Cikin hadisin Anas ɗan Malik da Imam Tirmidhi ya ruwaito, mutum ne ya gama da abokinsa ko ɗan uwansa, shin zai yi masa kaza, zai durƙusa masa, zai masa kaza? Annabi na cewa a'a, yace zai kama hannunsa sai musafaha. Annabi ce, saboda haka ga cikin abin da ya tambaye shi har da durƙuso, annabi ce ba zai ba. Da haka durƙuso ba a yin sa gaba ɗaya a shari'ance, al'ada ne wacce take mara asali. Kun gane da kyau? Illa iyaka mutum ya san iyayensa basu fahimta ba, ya bi matakai masu kyau har su fahimta. In ka same su a zaune kai kuma sai ka zauna ko gaisa da su, babu ne ruhin abu idan ka je shi ne sallama, assalamu alaikum. Wannan koda ba za a amsa ba sai ka yi, tunda Allah ne ya umarce ka. Umarnin Allah da umarnin manzo Allah kuma wajibul ittiba, tilas ne a bi. Idan iyayenka sun damu sai ka nuna musu cikin ruwan sanyi da za su fahimta. Ita sallaman nan fa Ubangiji ya faɗi cikin Qur'ani, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha adam fala tadkhuluha hatta yuzana lakum haswa karshe dan gurin kuma yace, in ma ku samu kowa ba gidan, fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Sallaman nan kuma ita ce wanda mala'iku za su rinka yawa musulmai cikin aljanna. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كما سلمنا ايتتي غيسور ان الجنة كانوا سجونا تحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. دقا نسوشينا تشكين قراني ده حديثا من ذا الله صلى الله عليه وسلم وستارين يوا da suke nuna sallama ita ce, dan yayin da kace da mutum assalamu alaikum ka hada ababe guda biyu kamar yadda muka faɗa darasin baya, muka manta ba, ya kunshi zikiri, domin salam din suna daga cikin sunayen Allah, sannan kuma ya kunshi addu'a ga wanda kai wa sallama din, ka roƙa masa Allah aminci, amintuwa daga dukkan abin da ke bukanta rai ko a duniya ko a lahira, sai ka roƙa masa gaba daya, wanda ba alkhairin da yake wannan. Amma jahiltar addini da yadda kuma al'ada ta yi kanta, shi ke sa har in an yi maka sallama ka damu ko kamar yadda ya tabin izgili. Amma inda ka fahimci addini sosai sosai, za ka san cewa duk wanda ya maka sallama ba karamin masoyinka ba ne, kuma wanda duk ya ki maka sallama ba karamin makiyinka ba ne ba. Gaba yake da kai, kinka yake yi, ya kubutar maka da alkhairi mai yawan gaske. Amma wannan wani abu ne wanda sai da karatu mutane za su gane. A zama na al'ada da muka saba shi ne a zo a fada a yi gaisuwa, haka za a yi wa sarakuna, haka za a yi wa manyan mutane, duk dai wani babba ba wanda ya kai matsayin annabi, ko ɗaya cikin ɗari na annabi bai ɗauka ba. Duk wani babba da za a ce yau da shi, amma ba sarki ne ko malami ne, ba wanda yake da matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk cikin wani mutum da masoyansa suke son shi, ba wani mutum da yake moruwa da soyayyar mabiyansa sama da moruwar da annabi ya da soyayyar da sahabbai suka yi masa. Kuma duk wani mutum da mabiyansa suke girmama shi, ba wani mutum da ya dace da girmamawa irin girmamawar da sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ɗan Malik ce, tare da haka in ya taho ba sa tashi su miƙe don tarbansa, don saboda sun san baya son haka. Sahabbai suna zaune, annabi ya zo, kowa dai na zaune cikin ladabi, ba wanda yake miƙewa don sai in annabi ya zauna a zauna. Kaga wannan ma bid'a ce, kuma haramun ne, bai halatta a yi ba. Haka kuma in annabi na nan wajen gayar da shi, sallama suke yi kuma su yi musafaha da shi, ba wanda yake zuwa ya durƙusa ko ya cire takalmar shi daga nesa, ya durƙusa ya gurfana ya natsu, ina wani ina kwana ko ina yini, duk wannan haramun ne, bid'a ne, ba da asali ga addini. Ba yanda za a yi mutane su dace da alheri sai sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wallahi saba annabi suke jawo rayuwa mai wahala a duniya da kuma lahira idan mutum yake. Allah ya tsare mu. Wa alaikum salam. Idan kai sallama assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam shikenan ka gama gaisuwa. Ina kwana wannan babu laifi ba ce ba haramun ne ko wajibi ne. Makwararta ka ce jaizi abinda shari'a bata ce ba karkace bata ce kuma ce abinda shari'a ta ce yi sallama. Amma ina kwana ina wuni ina kaji ina dabbobi wasu da kwanan lafiya wata? Al'ada ne kawai. Ban ji ba. Wanda dai ake yin musafaha annabi bai taɓa yin musafaha da wata 'ya mace ba kamar yadda Aisha ta faɗa. Bai taɓa yin wata musafaha da musafaha tsakanin maza da maza su kayan su mata in sun yi kuma ya halitta. Amma idan mutum haramar ka ce kai musafaha da ita ba wanda zai ce ka aikata haramun. Dan abin da yake gudun shafar jikinta dama. To kuma muharramar ka dan ka shafa jikinta wannan ba haramun bane ba gare ka. Ha ko matar ka. Na'am. Kowace kai ta yi dan kana daga window ne shi yasa ne maka wannan ansar ne me ke kayo tambayar numa sai muka baka ansar me ke ba shi ba. Na'am. Eh suke da me a haifin me zai hana mai nan ne ba da ba da zaka tsaya kuskure don ya ce me zai hana a dalilai na zahiri ya ga abin ba abin da zai hana shi faruwa. Wannan ba yana inkarin kudurar Ubangiji ba ne kamar yanzu nan gure idan na ce da baka idan an tashi daga nan gurin zaka je gida sai me zai hana dan fadin ka cewa me zai hana ai ba yana cikin kudurar Ubangiji wana a sababi na hankali ne kowa tashi daga nan na zashi kenan. Sai ka bada labari wannan labari kake barwa game da abin da ka sani zai faru amma ba ka tabbata sun faru dan Allah na iya kaddara wani abu kuma kan titi. Wannan yake cewa ya mutum zai yi idan ya gama da jarrabawa kamar shedan na yawan jefa masa wasuwa cikin dukkanin al'amuransa ko munanan tunani har ma sai ta sa mutum ya rinka yawan damuwa da bakin ciki ya zai ya magance wannan. Abin da za ka magance wannan da shi shi ne yawan isti'aza. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nadghun fasta'idh billahi innahu samiu alim ko innahu huwa as-samiu alim kamar yadda ya zo da rasulullah. Yawan isti'aza shi zai sa ka yaki shaytan. Yawaita isti'aza dangane da tunanin da yake kawo maka. Akwai asar daga Abdullahi da Umar ko Abdullahi da Abbas sai daga cikin suna cewa da yawan karanta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Ibn al-Qayyim ya kawo shi cikin al-wabil as-sayyib min al-kalim at-tayyib. Shi ma yawan karanta wannan yana yakar wannan yana abin nan. Kuma ruhin abu da yawan karanta al-Qur'ani mai girma gaba dayansa. Kuma lokacin da kake karantawa ka tara hankalinka. Wato ba karamin sirri karatun Al-Qur'ani mai girma ke da shi ba. Ga mutumin da ya mayar da shi ibadansa wuridinsa. Kai musulmi so ake dama kowane ne kana da wani wuridi na Al-Qur'ani. Dama abinda ake nufi da wuridi wani abin da kake lazunta yau da gobe. Kullun ka ce za ka karanta izu biyar misali ko izu biyu ko izu uku gurgudan himma ko rashin himmarka, gurgudan lokaci ko rashin lokacinka, gurgudan sauri ko rashin saurin karatunka. In dai ka mayar da wannan aikin ka na yiwo da gobe kuma lokacin da kake kana kokarin fahimtar ma'ana din. Akwai lokacin da idan ka zo wajen wata ayar ma mai ban mamaki ka ji ai ya kamata in san ka zaka dakatar ka je ka bude wani littafi na tafsiri dan ka san ma'anarta. To irin wannan karatu shine karatu mai fa'ida. Karatu da yake raye zuciyar mai shi kenan. Bi iznillahi ta'ala za ka ga irin wannan munanan tunanin ka rabu da su. Karatun Al-Qur'ani ba karamin sirri gare shi gaba da wannan ba.
ababai da dama dake damun mutane a duniya su zaka ga cewa ba sa damun ka da yawa. A iya samun a wani lokaci sai dai ta nasara akan ka kuma ka bi cikin mutane. Amma dan nan da ka sake komawa sai ka karabu da sauran mutane. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Ko ka zame sai ka sake dawowa kan hanya sai ka abin nan. Wani babban ofisa na custom ya taba samu na a Maiduguri da azumi sai ce mun amma malam ina jin kai baka da matsala a duniya gaba daya. Nace saboda me yace duk lokacin da aka nuno ka a talabijin wajen program din ka murmushi kake ka wani bak yace wai duk mutane wai yawon shi abokan sa ka suke fada ba malamin nan ba abin da yake damunsa a duniya. Nace to ai babu wannan mutumin a duniya wanda baya da matsala. Yin a cikin tarihi ka taba samun wani wanda baya da matsala ka faɗa mishi in je in gaishe. Babu shi a duniya. Komun dukiyarsa, komun sarautarsa, komun iliminsa. Bangare ne na ajizanci ya zanto yana da matsala. Dan matsala ita ce bukata. To wannan bukata din siffa ce ta dindindin ga dukkan bani Adam. Balli jami'il makhluqat. Dukkan makhluqat suna da bukatuwa zuwa ga Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghani al-hamid. Kila idan na faɗa maka bukatuna da nake da su da matsalolina sun fi naka yawa. Amma bambancin mu ni da kai ni ina yawan karatun Qur'ani kai baka yi. Haka na faɗa masa kiri da mu. Ni ina yawan karatun Qur'ani kai baka yi. Ni idan na zaka mota daga nan gurin misali zan tafi Kaduna zan yi awa biyu akan hanya to insha Allah na karanta kaɗan karanta izu goma. In daga nan gurin za na Bauchi na san zan yi awa uku to insha Allah na karanta kaɗan karanta izu sha biyar. Dawowa sha biyar kaga 30 kenan. Tsakanin zirga-zirga ta gida kuma je ka can gurin daga wannan wuri zuwa can lasta zuwa can gurin inda ni kaɗai nake tafiya karatun Qur'ani zan yi. Wannan ba wai dan alfahari da wannan ba. Na ga amfanin haka mai tarin yawa cikin al'amurana. Satin da ya wuce ina kan hanyar dawowa tafiyar da na yi ta ƙarshe ɗin nan ina kan hanyar dawowa daga Jos zan taho Kano. Na yi dare waɗansu sun tsare ni daga cikin 'yan uwa. Ina tafiya ni kadai ina cikin karatun Qur'ani na yi wata kwana sai ga wata katuwar mota ta lalace an bar ta akan hanya. Irin rashin kirkin nan da ake yanzu na Najeriya yayin sama ake yi. Ko a cikin gari mutum mota ta lalace akan titi zai dauko makaniki ana gyara tunda bamu da tarbiya bamu da sanin haƙƙin bil adama babu doka a ƙasar mu. A tsakiyar titi mutum zai zo ya dauko makaniki ya rinka gyara ba wanda ya saka mai ce masa dan me. To da rashin mutunci katuwar mota ce ta mutu suna tsakiyar titi a tura ta a kauce ba za a turawa kuma a dajin Allah kuma daidai wurin kan kwana ba yadda za ka ganta sai ka shigo. Daidai lokaci ina cikin jerin annabawa da Ubangiji subhanahu wataala cikin suratul shu'ara an gama da annabi Nuhu an shiga annabi Hud kadzabal adul mursalin zakalhum kum Hud an gama da wannan an shiga Salihu. Ina ta mamaki ya kai aka jira su haka anan ga can ma an jira su ga can an jira su wani lokaci idan wata ayata su sai tsaya in tuno wata kota in hada alaka sannan in wuce. Ina cikin haka kawai sai ga mota a gabana. Sai da babu yanda zan yi ta. Da na kauce haka dan wurin motar ta saki titi da wurin na sake dawo wannan ta saki titi na sake dawo wata saki titi. Na ga ta nufi wani rami sai ta kabri. Sai ta yi irin juya wannan kai ka ce a sinima ake. Sai ta dawo sai ta kalli Jos sai ta tsaya tuk a tsakiyar titi. Ubangiji ya tara mu hankalina kan abin da nake na karatun Qur'ani hankalina bai fita ba daga jikina ko daya. Wanda koya a lokacin aka samu rabuwar hankali daga jikinka shikenan. Sannan na yi mata kik da kaina kuma na tayar da motar na koma gefen titi. Mutane aka zo a gama abin al'ajabi. Na ci gaba da karatun Qur'ani na kuma hannu zo gida lafiya cikin ku Allah. To wannan abu zai iya kirgo ababe masu yawa wanda naga sun faru sakamakon karatun Qur'ani daga ka samu nutsuwar zuciya sai ka ƙara gaskata Ubangiji ka ƙara samun yaqini alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Duk abin da ya dame ni a duniya an bakanta ma an zage ni an ci mutunci na to idan na koma gida ko na shiga office ko na tafi wani wuri kawai ba abin da zan yi sai karatun Qur'ani da na fara na yi na minti 30-40 sai in ji na manta daga duniyar da mutane suke ciki ina wata duniya daban ni kadai a cikinta kawai sai ka ka huta kafin ka sake dawowa wannan ta wuce idan gobe ka fito kuma ne sake fadawa ba daidai ba yau ga ya hakuri mana a hankali kun gane wannan da kyau
to wannan na taimakawa mutum, don haka wallahi ba abinda mutum zai karanta ya samu arzikin duniya da lahira sama da Qur'ani. Kar ku yi sake da shi ko da wasa, ko da yawan saurare a kasif, imma baka ida baka da kwazon karantawa, ko da yawan saurare a kasif, wallahi ba abinda zaka karanta da kyakkyawan niyya da tara hankali a wuri guda sama da Al-Qur'ani. Shi yasa magabata na da babban abinda suke fara nuzantarwa ƴaƴansu su haddace Qur'ani, sai koma da kai, amma dai ka fara haddan Qur'ani. Sai ka ji wani ya haddace Qur'ani yana dan shekara 10, wani ya haddace dan shekara 8, wani ya haddace dan shekara 10, kowanne ya haddace dunal buluk kafin ya kai ga balaga. Saboda haka ba karamin alkhairi bane ba cikin wannan. Matukar zaka yi da kyakkyawan niyya da kyakkyawan zuciya ka tara hankalin ka wuri daya, shedan ya bar wasa da kai insha Allah ta'ala. Na'am. Ko da waɗansu surorin da ka haddace ne, ko da ba lallai bane sai kana da haddan Qur'ani gaba daya. Ba annabi ya taɓa yin kiyamu lalle da aya ɗaya ba, in tu'azzibhum fa innahum ibaduka in takbur lahum fa innaka antal azizul hakim. Wani kuma ya yi kiyamu lalle kul huwallahu ya taka dina ta maimaitawa. Haka ma ya yi, ka yi karatun Qur'ani. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.